Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau Litinin 3 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba sojojin Ukraine sun kara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson da ke kudancin kasar. Kari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine. Jami'an tsaron kasar Iran sun yi arangama da dalibai a wata shahararriyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kafafen yada labaran kasar suka bayyana. Amurka ta yi watsi da rahotannin da suka fito daga Iran da ke cewa sakin wasu Amurka biyu da Tehran ta yi zai sa a cire takunkumin da aka sanya wa kudaden Iran din da ke kasashen waje.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar malaman kwantaragi a jamhuriyar Niger ta ce ba za ta yarda da alƙawarin gwamnati na ɗaukar saboda mutum dubu biyu su zama 'yan ma'aikatan dindindin sai sun gani a ƙasa.
Na farko dai ministry nan da ka gani shi postin shi ma na siyasa ne kenan. Duk magana in ta yito ga dan siyasa ba ta yi wa mumuke haka nan ne.
Ma'aikatar sojan Najeriya kuma ta inganta dabarunta na kyautata hudanta da farin hula don samun bayanan sirri.
Sojojinmu na yanzu ba karin sojojin na da ba ne, so a shirye suke yanka kai musu genuine complaint da za su taimaka maka, za su taimaka ma jama'a ba kai as a person ba. Project da suke yawanci da suke yi kenan.
A kasar kamar kuma yawaitar magungunan jabu a garin Gwandare na yin barazana ga lafiyar jama'a. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimin garkuwar dan adam wanda baban gida Jibrin zai gabatar. Kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Ukraine sun kara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson da ke kudancin kasar. Kari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine din a 'yan kwanakin nan, yayin da suke kai farmakin ramuwar gayya akan sojojin Rasha. Jami'an da Rasha ta sanya a Kherson sun ce sojojin Ukraine sun kwato wasu wurare a garin. Yankin na ɗaya daga cikin yankuna hudu da Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a makon da ya gabata. A jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabin da ya saba yi da dare cewa dakaransa a Kherson sun kwato unguwannin Arkhangelsk da Mirolubivka. Jami'an tsaron ƙasar Iran sun yi arangama da dalibai a wata shahararriyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kafafen yada labaran gwamnati suka bayyana a wata alamar murƙushe zanga-zanga a fadin ƙasar, wacce aka fara sakamakon mutuwar wata matashiya a hannun jami'an tsaron ƙasar. Zanga-zangar nuna ƙinjinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar Masa Amini, 'yar shekara 22 a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurdawa, ta ci gaba ta kuma rikide ta koma nuna adawa da hukumomin Iran da ba a ga irin hakan ba cikin shekaru, yayin da wasu da dama suka yi kira da a kawo ƙarshen mulkin shugaban addinin ƙasar na tsawon shekaru fiye da 40. Shafin Twitter 'yan gwagwarmaya na 1500 Tasvir mai mabiya kusan 160 ya sanya bidiyo da yawa da ke nuna jami'ar Sharif matattaran masu adawa da manufofin gwamnati. An kewaye ta da 'yan sandan kwantar da tarzoma da yawa. Ɗaya daga cikin bidiyon ya nuna yadda jami'an tsaro ke harba barkunan tsohuwa don fatattakar ɗalibai daga harabar jami'ar. An kuma ji ƙarar wani abu kamar harbi daga nesa. Amurka ta yi watsi da rahotannin da suka fito daga Iran da ke cewa sakin wasu Amurkawa biyu da Tehran ta yi zai sa a cire takunkumin da aka sanya wa kudaden Iran din a kasashen waje. A ranar Asabar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa an ba Bakir Namazi, ɗan shekara 85, izinin barin Iran don jinya a ƙetare. Haka kuma an sako ɗansa Siyamak Namazi, ɗan shekara 50, daga inda yake tsare a wata cibiya a birnin Tehran. Yanzu Iran na jira a sakar mata kudinta kusan dala biliyan 7 da aka sanya wa takunkumi a kasashen waje, a cewar kafofin yada labaran Iran a jiya Lahadi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kadan muryar za ta dawo da labaran kuma. Yanzu ko bari mu ci gaba da rahotannin mu. Yayin da ake komawa azuzuwa a makarantun primary da na secondary a duk fadin jamhuriyar Niger a yau, kungiyar malaman yan kwangila wato na sunyi sun ce ba za su dauki alƙawarin da gwamnati ta musu da muhimmanci na daukan mutane 2000 a bana a matsayin ma'aikata na dindindin ba. Sun ce wannan maganar siyasa ce kawai, domin an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa sai dai su gani a ƙasa. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kungiyar malaman makarantar boko yan kontrai ta gaggo ta mayar da raddi wa ministocin ilimi na jamhuriyar Niger da a cikin jawabin su na komawa boko wa daliban primary da na secondary da ma na makarantun nan koyon kire-kire da sarrafa abubuwa a farkon wannan makon da muke ciki. Suka yi bayanin cewa a wannan shekara gwamnatin jamhuriyar Niger za ta cika alƙawarin dokar malaman makarantar boko yan kontrai domin su zama ma'aikatan gwamnati na dindindin. Kasum Mokhtar shine ministan koyon ayyukan kere-kere, yana mai cewa a nasa bangaren za a doki malamai yan kwantaragi 167 domin su zama ma'aikatan gwamnati da wumanmi. Yayin da ministan ilimi na kasar Professor Ibrahim Natatu ke cewa ma'aikatar da ke kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimi za ta ƙara ƙaimi domin samun wadatattun malaman kuma ko'ina a faɗin wannan ƙasar a kai su lunguna da sako-sako su wadatar da azuzuwan karatun boko. Shi dai wannan lamari tun shekara 2016 ake kai ruwa rana tsakanin kungiyoyin malaman makarantun nan boko yan kwantaragi da hukumomin wannan kasar game da dokar su zuwa aikin gwamnati na dindindin, inda ma a wannan shekara sama da malamai 2000 ne ma'aikatar ministan ilimi na wannan kasa da ma gwamnatin kasar suka yi alkawali za su doka su zamanto ma'aikatan gwamnati na dindindin.
Ana Abdulaziz Abubakar Musa, maga takarda kungiyar Sina 7 department kwanni. Na farko dai ministry nan da kaga nishi post din shi ma na siyasa ne. Kenan duk magana in ta yito ga dan siyasa ba ta wa mu muke haka nan ne mu zo mu yi kurajen lebura mu damke hannu muke to shikenan tunda ministry ya yi magana shikenan komai a kari. Yau mun kai shekara 10 aro-aro muna gani irin wanga discourse. Duk discourse din duk daina duk wanda ya shiga minister haka nan ne suke discourse din su. Na biyu, yau ka duba ka gani ministan hudu sun ka zamna da kungiyoyin tun 2006 sun ka rabta hannu biskan yarjejeniya na wanga da minista ya wadi na aloki na zancen mushani dindindin ba yi shi ba. Mun je mun taba munke mun ga alama shugaban kasa da kanshi yake yayi ma question de l'education in question prioritaire. Mun gani abin muke so mu gani a kasa ba zancen discours bane. An muke zazuwa na wa mutane zancen discours a baki so muke mun gani a kasa ba mu tabbata sai mun gani an ware recruitment tunda tun ba da suke zancen resolution de zancen contractuel sannu matakai in wadannan mutane su san cewa mu san tun 2014 rabon mu a doke contract en contract yo contractuel su 72 wani abu na mushani an kwantara da biskantere
ko hakan za ta tabbata eh ko a'a lokaci ne zai tabbatar da haka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Manyan 'yan takarar shugaban ƙasa biyu a Brazil za su fafata a zagaye na biyu na zaɓe, bayan da babu wani daga cikinsu da ya samu isassun kuri'un da za su sa ya lashe zaɓen da aka yi jiya Lahadi kai tsaye. Zaben da zai bayyana ko 'yan jam'iyyar Workers za su koma kan mulki a ƙasar ta hudu mai ban tafarkin demokuraɗiyya a duniya, ko kuma 'yan jam'iyyar Liberal za su ci gaba da riƙe madafun iko. Yayin da aka kidaya kuri'u kashi 99.9 cikin 100, tsohon shugaban kasar Luiz Inácio Lula da Silva ya samu kashi 48.4 cikin 100, yayin da shugaba Jair Bolsonaro ya samu kashi 43.2 cikin 100. Wasu 'yan takara tara su ma sun fafata a zaben, amma goyon bayan da suka samu bai kai na Bolsonaro da na da Silva ba, wanda aka fi sani da Lula. Sakamakon zaben ya zo da mamaki, tunda ra'ayoyin jama'a gabanin zaben sun nuna da Silva ke kan gaba. Binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin Data Folfa na ƙarshe da aka wallafa ranar Asabar ya nuna da Silva ya samu goyon baya da kashi 50 cikin 100. Binciken ya yi hira da mutane 12,800. Nara Pavao, mai koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar tarayya ta Pernambuco, ta ce ba a yi hasashen babban bambancin da aka samu tsakanin Lula da Bolsonaro ba. Wasu manyan fashe-fashe sun auku a garin Beledweyne da ke tsakiyar ƙasar Somalia, a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Mazauna yankin sun shaidawa wakilin muryar Amurka a birnin Beledweyne cewa wasu bama-baman mota guda biyu sun auna Lamagley, shalkwatar ƙaramar hukumar gundumar da ke gabashin ƙasar. A birnin Lamagley, ofisoshin mataimakin shugaban jihar Hirsha Bele da gwamnan jihar Hiran da sauran jami'an ƙasar suke. Majiyoyi sun ce ana fargabar samun asarar rayuka da yawa bayan harin. Beledweyne, mai tazarar kilomita 337 arewa da birnin Mogadishu.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa ta tona rijiyar murtsatse mai aiki da hasken rana a ƙauyen Rinzi da ke Akwanga a jihar Nasarawa ne don kyautata hulɗar sojoji da farar hula, wanda hakan zai taimaka ga samun bayanan sirri da suka shafi tsaron ƙasa. Babban Hausa sojan ƙasar Lieutenant General Faruk Yaya shi ne bayyana haka a wurin taron ƙaddamar da rijiyar da aka ƙarawa wato na'ura, wanda za ta bada ko kuma aka hada ta da na'urar janareto don ƙara ƙarfin hanyoyin samun lantarki. Ga dai Nasir Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Therefore, it's our desire to ensure that we are connected to various communities where we conduct internal security operations in order to enhance civil.
Faruk Yahaya, wanda daraktan sashin mulki na rundunar Manjo Janar O. Aliyu Wakilta, ya ce rundunar na da muradu da irin wannan aiki zai shawo kan mutane su rika kaunar soja, don haka ya taimakawa soja ga gudanar da ayyukansu. Babban Hafsan ya kara da cewa rundunar ta gina makarantar sakandaren koyon ilimin fasaha a yankin.
Army Headquarters Department of Civil Military Affairs embarked on an assessment visit by the Chief of Civil Military Affairs.
Da yake jawabi daraktan sashen hulɗar sojoji da farar hula na rundunar, Manjo Janar Marcus Kange ya ce da zarar samun buƙatar da suka yi ta neman a tona rijiyar sun zo sun duba, inda suka turo 'yan kwangila suka tona rijiyar. Shugaban hukumar mulkin cigaban yankin Adamu Moy, wanda tsohon soja ne da ya yi amfani da damarsa ta rashin kin jinin soja, ya shawarci sauran al'ummomi da suke kusa da wata cibiyar soja su nemi irin wannan tallafin.
Ba zan ji tsoronsu ba, domin ni ma na sa kakin, so 'yan uwana ne, so na je ne musu da suka gan kuka na man da ya tambaya ya ce waye wannan aka ce mishi ai dan uwanka ne tsohon soja, sai ce a mu yi mishi da sauri. In suka tashi suka nema, insha Allah za su samu, domin sojojinmu na yanzu ba ƙarin sojoji na da bane, so a shirye suke an ka kai musu genuine complaint da za su taimaka maka. Za su sai makama jama'a ba kai as a person ba, project da suke yawanci da suke yi kenan, so su tashi su yi rutu su je wurin su nemi wannan tallafin za musu.
Sarkin kabilar Mada da ke da fadarsa a garin Akwanga, Dacin Samson Gamu Yaren, ya ce hakika rijiyar za ta taimaka wa jama'ar yankin da samun ruwan sha mai tsafta, inda ya amfani da damar wajen buƙatar sauƙaƙa wa yaran farar hula kuɗin karatu a sakandaren kamar yadda ake wa yaran sojoji. Dacin ya miƙa kyautar kwari da baka ga babban Hausan da ke alamta gwarzantaka ta kabilar Mada, inda kuma ya bashi sarautar tauraron Mada.
Wannan yanki sananne ne ga dukkan al'umma na Nasarawa su daga baki daya da zaman lafiya. Wannan ta samu ne ta wurin fahimtar juna, wurin gafartawa, kuma himmantuwa domin aƙida ɗaya.
Saboda yanayin soja na saurin fushi da ma wuce gona da iri, sukan kasance a zaman doya da manja da yawancin jama'ar ƙasa, da mutane ma ba sa sha'awar hulɗa da su, da wani lokacin maimakon yin an gansu za a samu taimako sai hakan ya ƙare da cin zarafi. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.
A gaida Nasiru Adam Erikaya da wannan rahoto. Yawancin jama'a suna samun kayan aikin likita daga masu sayar da magunguna akan titi a Jamhuriyar Kamaru, wanda hakan ke zama wato barazana ga lafiyar al'umma. Wannan yaduwar magunguna akan titin ya kasance barazana ga jama'a, la'akari da yanda idan ba yi komai akai ba, masu harhaɗa magunguna na gaskiya za su fuskanci barazanar rufe shagogin su sakamakon wannan abu. Ga wakilinmu Muhammad Rabiu da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Miyagun magunguna sun mamaye garin Gaundere. Magungunan masu biyowa ta barauniyar hanya na barazana ga rayuwar al'umma. Masu dillancin magungunan na cin karensu ba babbaka idan aka dubi yanda lamarin ke gudana. Umaru Maunde ya ƙara da cewa,
an rubuta min magunguna asibiti a saboda rashi na isa gwajin yan kwando na sayi maganin ina sha na fadi magashiya sanda aka yi hannu-hannu da ni, sa'annan na gane hankalina. Amma bayan na gane hankalina shi na cigaba da shan magungunan domin ba andazan rashi ne, rashi ya sa mutane a gaba.
Magungunan ba hilafa sun zama illa game da batun kiwon lafiya. Dr. Abba Dauda ya ƙara da cewa,
a asibiti da kusance muku mafi yawa daga cikin majinyata da muke fama da su masu matsalar cutar zuciya ne ko kuma koda, waɗanda suke kamuwa da waɗannan cututtukin a sakamakon shan magunguna ba tare da jaba, ba tare da wai ko wani likita ne ko wani masanin kiwon lafiya ya rubuta musu ba. To abin da isa kenan wannan abin ya yawaita a cikin al'umma.
Dillalan na shirya magungunan cikin kantuna a yayin da wasu ke sayar da su cikin kwando suna zaga gari. Wasu dillalan masu ilimi ne, tari kuma marasa karatu, wanda kuwa koda da tabarya aka rubuta ba za su karanta ba. Malam Buba dan kasuwa ya ƙara da cewa,
bamu
da aikin yi, abinda yasa kenan muke wannan sana'ar. Ya kamata gwamnati ta san yanda za ta yi domin ta gyara. Idan muka ɗauki alal misali magungunan jaka goma, za mu iya samun jaka goma sha biyu ko kuma sha uku akan abinda muka ɗaukan yi. Kunga aide wannan ya fi wato zuwa yin ɓarna abinda kuma doka ta
hana.
A nasu ɓangaren su kuma masu saye gani suke yi cewa magungunan na da saukin gaske, ana mallakan su kuma ba tare da dogon turanci ba. Malam Musa ya kara da cewa,
fatakaice
dai magunguna na da tsada a gidajen sayar da magunguna a hukumance. To amma saboda sauki da yake da shi a gun waɗannan masu kwando, shi yasa kuka duk sa'ilin da muka tashi sai mu je mu saya a gunsu da su dai ake dama har zuwa yanzu.
Masana gani suke yi cewa kashi 70 daga cikin kashi 100 na magunguna da mutane ke amfani da shi suna sayen shi ne akan titi. Wannan abin na fitinan batun kiwon lafiya. Cafke magungunan da kuma kona su ba su yi tasiri ba izuwa yanzu. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundar Cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Albarkacin bikin samun 'yancin Najeriya na shekaru 62, shirin namu zai duba kalubalen da ilimi ya fuskanta a shekaru 62 da samun 'yancin kan Najeriya. Sanin kuwa ne dai cewa lokacin da Najeriya ta samu 'yancin kai, akwai jami'a guda ɗaya, wato jami'ar Ibadan. Kana daga bisani aka samu jami'oyin Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma jami'ar Nsukka da kuma jami'ar Lagos. Bayan kwalejojin kimiyya da fasaha da ke Kaduna da kuma Yaba Lagos da ake da su, kawai yanzu dai kwai jami'o'i 49 mallakar gwamnatin tarayya, a inda jihohin Najeriya daban-daban ke da jami'o'i 59, sai kuma kulojojin kimiyya da fasaha 40, a inda kuma ake da jami'o'i hanyoyi masu zaman kansu 76. Har yau akwai kulejojin kimiyya da fasaha da kulejojin ilimi kimanin 70. To sai dai kamar da ƴan magana ke cewa ba nan giza ke sakan ba, ya zaka dai bikin na bana an gudanar da shi ne a daidai lokacin da malaman jami'o'in Najeriya ke yajin aiki na kusan watanni 8 kenan. Shirin namu na yau ya ji ra'ayin 'yan Najeriya kama daga iyaye da kuma ɗalibai da ma malamai game da halin da ilimi ke ciki shekaru 62 da samun 'yancin kan Najeriya.
Assalamu alaikum, sunana Ismail Yakini. Game da cigaba aka samu koko ci baya ne tunda muka samu 'yancin kai kamar da ta gabato, yanzu na Najeriya muke bikin samun 'yancin kai na shekaru 62. Da gaske ci baya ne a bangaren ilimin, daga shi nan muna ta gani tun lokacin da aka samu 'yancin kai Najeriya al'amarin ilimi ta lalace, ta koma baya kwarai da gaske. Tun lokacin daga yajin aikin nan na makarantar jami'o'i, university da polytechnic, kowa na ta nashi. Aikai ga gashi na muna cikin biki na shekaru 62 na samun 'yancin kai, kuma wajen wata fiye da 6 yaran makarantar jami'a suna gida. To wannan ya nuna cewa har yanzu nan akwai koma baya a bangaren na ilimin Najeriya.
Biki na cika shekara 62 da Najeriya ta yi da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka, mu a gurinmu muna gani har yanzu kusan har garama a ce ma ana cikin mulki mallaka, saboda a halin da ake ciki yanzu, a yanda ake tafi da gwamnati, saboda in ka tsaya kawai ma ka kalli abin da ya shafi ma bangaren ilimi, shi kadai kawai ya ishe ka ka tabbatar da cewa a halin da muke ciki yanzu, watannin ma da aka ɗebe ma kadai a wannan shekara na abin da ya shafi harkokin malaman jami'a, sai ka tsaya ka kalla kullun tunda muka samu 'yancin kan nan har yanzu, tunda siyasar nan ta kullu, in ka tsaya ka kalla ba mu iya kulawa da kawunanmu na abin da ya shafi neman lafiya, dole sai an fita waje. Haka shi ma ilimin, har yanzu ba mu da nagartaccen ilimi, ko kuma mu kanmu 'yan Najeriyan gwamnatocin ƙasan ba su yarda da ilimin ƙasan ba, sai sun fita waje sun je sun nemi ilimi a can ƙasashen duniya.
Dr. Bashir Yankuzo malami ne a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Minna a tarayyar Najeriya, kuma wanda za a iya cewa ya gajiya ya ga yau dangane da bangaren ilimi a Najeriya.
Dangane da harkar ilimi a nan Najeriya, ina iya cewa na'am, akwai wasu bangarori za a ce abubuwa yanzu sun fi da. A bayan can za ka ga yawan makarantu da kuma la'allaki-allaki-allaki da kuma kayayyakin ado da suke makarantu ko kujeru da sauransu, la'alla yanzu su fi da idan aka kwatanta da yawansu. Kuma a harkar ilimin nan akwai, in mutum zai kalli kamar waɗanda suka yi karatu 60s da 70s da 80s da sauransu, mu muna daga cikin waɗanda muka yi karatu kamar wato 70s. Ba zan manta ba, in aka ce za a ɗauki kima da darajar karatu a lokacin, to ba kamar yanda yake a yanzu ba ne. Karatu a da babban jari, a ce mutum ya gama babban makaranta, misali a ce ya gama jami'a, to yana da babban jari na mutunci wanda zai ja masa mutunci, jari wanda zai sa masa girmamawa cikin al'umma, jari wanda zai sa masa babban aiki in har a ce mutum ya kammala jami'a ko ma ya kammala wata babban makaranta. Amma kaga yanzu harkar ba haka yake ba, da yawa zaka ga mutum zai kammala irin waɗannan makarantu, in ba isa abu ma ya rasa yanda zai yi ma da certificate din da ya samu, ya koma kamar ma wanda bai yi ba. An samu wanda ya kammala jami'a ko ya kammala polytechnics misali, ga takardar a hannunsa, amma ya koma kasuwa yana wato ainihin tsare ma wani shago saboda wannan takardar ta saka ka samu masa aiki. Kaga aka duba baya ba ka halin yake ba. Sannan idan aka kalli kuma kima da darajar abin da ake samu na karatu a da, za ka ga ba haka yake a yanzu ba. To ko mu da muka kammala misali irin 70, zan iya tunawa a kamar 1977 zuwa 78 muna primary 4 a makarantarmu ta primary Ahmadu Mekwato can a Kefi, wata take jihar Nasarawa a lokacin, ana jihar Filato. Da iya cewa cikin karatun namu, karance-karancen namu, wani lokacin karkashin bishiya ba muke karatu. To amma a lokacin na 1977 zuwa 78 muna primary 4, muka ga wani advert cewa wata makaranta ta secondary za a ɗauki ɗalibai. Muka zauna, ni ɗin nan na rubuta application ina primary 4, da ni da wani aboki na wato ainihin Usman, wanda shi ma wato ainihin babban wato ainihin malamin jami'a ne a yanzu haka. Muka rubuta application sai ga reply daga wannan makarantar cewa an dauke mu muzo domin a ba mu admission. Ina primary 4, muka rubuta wannan application kuna primary 4.
To maza, anan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham, naku baban gida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Babangida IDD da ke Jihar Sokoto, inda ya ce, "Salam VOA Hausa, muna kira ga 'yan uwanmu matasan ƙasar mu ta Najeriya da su guji a yi amfani da su wajen bangar siyasa a daidai lokacin da jam'iyyun siyasa suka kaddamar da fara yakin neman zaɓe. Mu kuma mu guji cin zarafin 'yan uwanmu a dandalin sadarwa da kalamai marasa daɗi a kan 'yan siyasa, inda ɓangare guda kuwa su waɗanda muke kumfar baki a kansu da zaran sun ci zaɓe daga sufa sai 'yan uwansu." Sai kuma saƙo na gaba da muka samu daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers, shi kuma cewa yayi, "Al'ummar Najeriya, mu natsar da kanmu da harkokin zaben shekarar 2023 da ke ƙaratowa ta hanyar yin tankaɗe da rariya domin mu zaɓa mu kanmu shugabanni na gari." Sai kuma ga saƙon Sufiyanu Gumel Zangon Daura, shi kuma cewa yayi, "Assalamu alaikum VOA Hausa, ina garuruwan 'yan gudun hijira tare da mayar da su gidajensu da gwamna Zulum ke yi hakan abin jinjina masa ne. Allah ya saka wa gwamna Zulum na jihar Borno da alheri." Sako na ƙarshe kuma ya fito ne daga Nazifi Ibrahim, rigar Malam Shagari da Faruku Mahe da ke Sokoto, su kuma cewa suka yi, "Salam VOA Hausa, ya kamata mu manta da rashin cika alƙawarin 'yan siyasa, mu fito mu zaɓi wanda muke ganin ya dace, domin idan ka yi noma shekaran bana ka faɗi, wataƙila baɗi idan ka sake yi za ka samu riba. Don haka masu cewa ba za su sake yin zaɓe ba, ya kamata ku sake tunani." To madalla, mun kuma gode da saƙonnin naku, ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sojojin Ukraine sun ƙara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar. Ƙari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine a 'yan kwanakin nan, yayin da suke kai farmakin ramuwar gayya akan sojojin Rasha. Jami'an da Rasha ta sanya a Kherson sun ce sojojin Ukraine sun kwato wasu wurare a garin. Jami'an tsaron ƙasar Iran sun yi arangama da ɗalibai a wata shahararriyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. A wata alamar murƙushe zanga-zanga a faɗin ƙasar wacce aka fara sakamakon mutuwar wata matashiya a hannun jami'an tsaron ƙasar. Zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar Masa Amini 'yar shekara 22 a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurzawa ta ci gaba ta kuma rikide ta koma nuna adawa da hukumomin Iran da ba a ga irin hakan ba a cikin shekaru.
To da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 ke gidan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Chan. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.